Mai sauraro, assalamu alaikum. Nawa ne yawan kwanakin da mutum zai iya yi yana kasaru idan yayi tafiya? Me ya hukuncin sayan kayan sata?
Ai, mai sayan kayan sata shi ma barawo ne. Wanda ya sayi kayan sata yana sanar kayan sata ne.
Na tarar da liman yana cikin ruku'u. Tabbarar harama kawai zan yi ko kuwa har da tafiya ruku'u? Kaɗan kenan daga cikin tambayoyin da insha Allah za mu ji amsoshin su a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin. Sunana Habib Ja'far Madobi, muna tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin amsa tambayoyin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Za mu fara da bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin Nihayatul Alam, inda a yau za mu saurari alamar tashin alkiyama ta 98. Kasashen Larabawa za su juye daga sahara zuwa rayayyu.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Alama ta 98 shine canjin yanayi da za a samu daga sahara da shine kaso 70 cikin 100 na fadin kasashen Larabawa zai juye ya koma rayayyen guri saboda yawan arziki da za a samu da ci gaba. Kowa ya kalli Dubai da Saudiya da sauran kasashe da suke wannan gudun, su Kuwait, su Qatar, Bahrain, ya kalli kasar Oman da ita Saudiyar kanta, zai ga waɗannan gurare wato kusan ana ta cinye saharar, ana raya gurin da gine-gine, ana jawo ruwa, ana kawo abubuwa na shuke-shuke wanda da ba sa fitowa a gurin, duk suna fitowa. So da haka yanzu wannan yankin kusan duniya gaba ɗaya ta sa ido a kansa. Kusan yanzu Dubai ta zama ita ce babbar kasuwar duniya, wanda ƴan ƙananan ƙasashe ne guda 4 ko 5 ko 6 suka haɗu suka samar da United Arab Emirates. Kaga wato kenan ya nuna haɗin kan wasu ƙananan dauloli irin su Sharika. So wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, cewa alƙiyama ba za ta tashi ba har sai ƙasar Larabawa ta koma rayayyen guri da ruwa, har sai matafiya ya taho tun daga Iraki zuwa Makka baya tsoron komai sai dai ko zai ɓace hanya. Ice kawai abin da zai yawa kuma a lokacin bayan wannan ci gaba da za a samu, to kuma za a samu ci baya ta ɓangaren kiyaye rayuka. Za a samu yawan zubar da jini, zai yawa kamar da zuwa ruwan Imam Ahmad. Ruwan Muslim kuma ita alƙiyama ba za ta tashi ba sai dukiya ta yi yawa, tana kwarara ma dukiyar. Har wani mutum ya fito da zakarsa bai samu wanda zai karɓe ta ba, har sai kuma yankin Larabawa ya koma rayayyen guri kuma an samu hatta ruwa ma da yake wahala a gurin, ruwa zai zo ya isa. Waɗannan hadisi guda biyu suna nuna mana wato bishara da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma Larabawa da kuma gargaɗi. Bishara shine za su samu ci gaba ta ɓangaren gine-gine da ƙere-ƙere da raya gurare, sannan kuma gargaɗin shine za kuma su zo suna ta kashe-kashe akan mulki da fada da rigingimu wanda yanzu waɗannan abubuwan duk suna nan suna faruwa. Abin nan duk da aka gina a Siriya shekara da shekaru, yaƙi yanzu ya zo diyar Rushish. Abin nan da aka gina a Libya shekara da shekaru, yaƙi ya zo diyar Gujish. Abin nan da aka gina a Iraki shekara da shekaru, yaƙi ya zo diyar lalata shi. Abin nan da aka gina a ƙasar Yaman shekara da shekaru, duk yaƙi ya zo ya rugurguje shi. To kuma Allah ne ya san yaushe yaƙin zai tsaya, domin kullum dalilan yaƙin ƙaruwa suke, masu son su tada fitina su yi kashe-kashen kullum ƙaruwa suke da dalilai da suna da aƙida da manufa daban-daban. Sai dai kawai fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauƙin waɗannan fitintunu da tashin hankali wanda ake yin su da buƙatar duniya kuma ake danganawa addini.
Amin summa amin. Karamukan Allah ya saka da alkhairi. Yanzu kuma za mu shiga ɓangaren amsa tambayoyi, inda za mu fara da tambayar da ta fito daga Mustapha da ke Jigiriya. Yana so ne ya san yawan kwanakin da mutum zai iya yi yana ƙasaru idan ya yi tafiya.
To idan mutum ya yi tafiyar da adadinta ya kai ƙasaru, wasu malamai sun ce kwana 4, idan ya wuce kwana 4 sai ya ci gaba da cika sallah. domin ai bako kwana uku ne ba kunta, kamar da ya tabbata hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ga rabba ko za a yi masa kwana uku ne, in ya wuce kwana uku ta zama sadaka. Duk wanda zaka je bakunta kauce kwana uku to abin yana da tsawo. Zaka suka tsaya a nan cewa kwana uku in ka wuce ko kai niyyar fice kwana uku ma da ka sauka sai ka ci gaba da cika sallah, ko kuma daga baya kayanki zaka kara ya zama kwana fiye da uku ya zama hudu, da fiye da hudu ya zama biyar, to sai ka cika sallah. Wasu malamai na biyu kuma suka ce a'a, shi wannan kwanaki in dai har ka je guri da niyyar ka dawo gurin da niyyar zama, to shine zaka ci gaba da cika sallah don kai kama da yan gari. Amma idan wata bukata ce ta kawo ka wanda kake son bukata in ta gama biya zaka koma garin ku, to koda kwanakin sun wuce hudun babu laifi ka ci gaba da wato yin wannan kasaro naka har sai lokacin da zaka tafi. Amma misali kace nazo garin nan neman kudi kaga ba rana koma, amma mutum yace nazo zan yi course na sati 1 ne zamu koma, kaga wannan ai ba ko ne tunda har ma ya iyakance sati 1 zai, to sai ya ci gaba da yin kasaran sa har zuwa lokacin da zai tafi a wannan kaulin. In ko ya riga ya dawo ne ko ya dawo da zama ko ce kai barin koma jiha kaza in je in nemi kudi ko kuma in je na tafi neman ilimi, to kaga wannan ya wuce yanzu ba bako bane tunda ya riga ya zo babu niyyar koma a ransa. Amma mutum yace ina bin wani bashi a Kano bari in je da Allah in same shi, da yazo sai ce to jira sai gobe, jira sai jibi, jira sai gata, jira bai yanke maka kwanan da zai baka ba. To sun ce ko shekara zaka yi a haka zaka ci gaba da yin kasaro,
idan kullun dai asaran ce zaka tafi kake,
yau kullun asaran zaka tafi kake, kawai bukata kake jira, in ka same ta yau zaka tafi gobe, in ka same ta jibi zaka tafi gata, baka riga ka yanke a zuciyarka ba, jinka kake kamar akan garwashi, Allah Allah kake ka koma gida. Suka ce anan wato zaka ci gaba da yin kasaro koda ka wuce wannan kwanakin, domin dalilin da yasa aka samu wannan sabani tsakanin masu iyakance kwanakin kasaro da wanda ba sa iyakancewa shine rashin samun hadisi tsayayye ingantacce daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya iyakancewa mutum ya kwanakin da zai yi ya daina kasaro. Ruwayoyi sun zo da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama duk tafiya sai yayi kasaro, akwai tafiya kuma da yake yin wata biyu, kuma a wata biyu duka kasaro yake, kamar lokacin da ya tafi Tabuka, Tabuka ka kusan wata biyu yayi, ya tafi kwana 15 ya dawo kwana 15 ya kwana 20 a can, da ya ban Madina bai dawo sai ban kwana 50, amma kuma kasaro ya tayi gaba daya kwana 50 din. Haka ya tafi Fatahu Makka wajen kwana 19, kuma kwana 19 nan ba ruwaito rana ɗaya da Annabi ya cika sallah ba. So duk tafiyoyin Annabi ya kwana 4 ya 5 ya 10 ya 20 ya 50 duka kasaru yake yi. So wannan yasa suka ce to tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama bai riga ya yanke cewa ga iya kwanakin da za a yi hadisi ingantacce ba, to kowa zai iya zama mai yin kasaru matukar bai je garin da niyyar ya zauna ba. Su kuma waɗannan malamai na biyu su kuma sun yi amfani da fatawoyi na sahabbai cewa buridi hudu shine abinda wato kamar mil 12 sau 4 kaga ya zama 48. Suka ce in tafiya ta wuce wannan to ta zama tafiyar da za a yi kasaro, sannan kuma kwanaki in sun wuce hudu to sun riga sun zama kamar mutum ya je kenan da niyyar zama dirka sai cika sallah. Saboda haka shi yasa fatuwar suka zama guda biyu, kuma yanzu da yake tafiyoyin sun canza ba irin na da bane. Da tafiyar ce take cinye kwanakin a ƙasa, yanzu zaka tafi Sokoto a jaki ko zaka Agadas ka gani akan doki ko akan raƙumi, kaga kusan kwanakin da zaka cinye a hanya sai ka cinye kwana 10 ma baka je ba. To kaga tafiya yanzu ko kaga awa 2 awa 1 an sauke ka. Da mutum zai tafi Makka sai an ganshi wata da watanni zai, amma yanzu in kai asuba anan zaka iya samun azahar a Makka jirgi ya tashi awa hudu da rabi ya kai ka can. To kaga wannan shine ya bambanta tafiya irin ta da ta yanzu. Sannan kuma yanzu ana tafiya ne ba irin na da ba, za a tafi wani ya tafi neman ilimi kuma ya san kwana nawa zai, ya tafi course zai diploma ya san shekara 2 zai NCE ya san shekara 3 zai degree ya san shekara 4 zai, misali mafi yawa tafiyar zaka ga tana da iyakar abin da za a je ayi a dawo. Da ko wanda ya tafi neman ilimi kaga sai an gaishi, domin babu ranar da zaka ce zan haddace Qur'ani a rana kaza ko na iya littafin nan a rana kaza. Sannan wani course ne za a shirya a ce za ku tafi yin course Abuja za ku yi kwana kaza, ko za ku tafi Kaduna ko wata jiha za a je a yi kwana 4 ko 5, kaga an san kwana nawa za a yi tun daga gida kuma an san yaushe za a dawo to da irin waɗannan abubuwa su ne suka bambanta malamai suka ce a koma asalin abin da annabi ya faɗa shine annabi sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga Allah bai yi wa abu biyu iyaka ba duk inda kaga wannan iyakar to daga maganganun malamai ne Allah saka musu da alheri kuma shi yasa suka saba dalilin sabanin nasu kuma rashin tsayayyar magana ingantacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallama da za ta yi ma waɗannan abubuwan guda biyu iyaka shine adadin yawan kilomitocin da za ka yi kafin ka fara kasaru da kuma adadin kwanakin da an kauce su za ka daina kasaru wannan duk binciken da za ka yi sai dai ka dawo kan maganganun malamai Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani a cikin sharhin Bukhari Fathul Bari in ka duba cikin sharhu Minhaj na Imam An-Nawawi ka duba cikin Subul Salam na San'ani ka duba cikin sharhohin littattafai musamman masu sharhin hadisai da littattafan tafsirai zaka koma kuma zaka ga mazhabobin in ka duba fiqh alama zahibul arba'a sahih fiqh sunna din ka duba zaka ga masu kawo in ka duba cikin bidatul mujtahid wa nihayatul muqtasid duk zaka ga cewa sukan kawo mazhabobin kuma su faɗi dalilin kowa saboda haka sai kaga akwai sabani wajen iyakance kwanakin da kuma sabani wajen iyakance adadin milolin da haka kenan abinda zamu dauka guda ɗaya ko biyu shine mutukar mutun ya je gari da niyyar wata bukata da in ya gama ta da sauri zai dawo gida to ya ci gaba da yin kasaro idan ya je gari da niyyar zama to sai ya ci gaba da cika sallah ko da yau ya shiga garin
domin ba kwana hudun ba
ai ba sai ya to ai bai mai niyyar dawowa ba wanda bai niyyar dawowa ba ai kaga ba magana kwana hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas to wannan shine a takaice
eh to game da nisan fa kenan da wannan zamu iya cewa ba lalle sai ya tafiya ta kai mil 48 ba kenan
ai akwai garuruwan da mutun yake zuwa adadin su bai kai wannan kilometer ba kuma gonaki sun ratsa tsakanin garin su da can kuma an zashi ta yake zani gari kaza to kaga irin wannan ai ba za a iyakance shi da kilometer adadi kaza ba sannan kuma akwai kuma garin da kuma shi kadai din garin ya kai wannan kilometer 48 din yanzu kamar garin Kano in ka dauko shi tun daga Dawanau har ka zo kwanar Dawaki a cikin Kano kake kuma wata kilan ka kirga adadin wannan kilometer ka ka shanye shi a cikin garin ko ka dauko daga Mariri kana son ka je New Side Beauty hanyar Gwarzo ko ka dauko daga Jogana tunda Jogana ta hade yanzu tanan kana son ka je Fanshekara kaga doguwar tafiya ce take yi amma kuma duk a cikin garin Kano kake to kaga wannan ba za ka kira ta balaguro ba ko da ku adadin ta ya kai kilometer 48 ai dai duk a cikin garin Kano kake tafiya so kaga anan in ka ce to duk tafiyar da nayi indai ta kai kilometer 48 zan yi kasaru to akwai lokacin da za ka taso daga Kano ka cikin Kano kuma kana kasaru saboda in gari ya riga ya hade ba gona gida a jikin gida gida a jikin gida to ko ya kai kilometer 100 anan ai cha kake zani unguwa ba cha kake zani balaguro ba amma idan kauyen ku tsakanin su da wani kauye za a ratsa daji za a ratsa gonaki to kaga wannan kuma za a ce zashi zai tafiya zuwa wani gari to kaga anan ko bai kai adadin kilometer ba za a yi kasaru
kamar Kano zuwa Kura haka ko su Madobi da sauransu duk ai
duk kaga waɗannan ayi duk garuruwan yanzu da suka kewaye Kano in ka lura sun kusa hadewa yanzu ka dauki Wudil nan gaba kadan za ka ga ta hade da Kano idan ka dauki Gezawa tunda Jogana ta hade za ka ga nan gaba kadan za ta hade in ka dauki Danbatta ita ma tafiya ake ta yi za ka ga za ta hade in ka dauki Bichi za ka ga za ta hade in ka dauki nan Kura za ka ga ita ma za haduwa take to lokacin da waɗannan gurare suka hade suka zama tsakanin su da birni babu wata gona gida ne a jikin gida to komai nisan da ke wannan tsakanin ba za ka kira wannan tafiya kasaro ba domin a cikin gari ɗaya kake a cikin gidaje kake a cikin unguwa kake so komai nisan da ta kai ko ta kai kilometer 100 ba za a yi kasaro ba saboda ba a yi fita an ratsa garuruwa an ratsa gonaki an ratsa daji an tafi wani gari
masha Allah wannan yace meye hukuncin sayan kayan sata sannan kuma wata tambayar da ta yi kama da wannan shi kuma mai tambayar yace sun taba karbar toshiyar baki daga wanda ya sato waɗansu kaya da nufin za su rufa masa asiri yace to amma shi nashi kasan har yanzu yana nan bai taba shi ba kuma bai san mai kayan ba wa zai mayarwa
na farko dai ai mai siyan kayan sata shi ma barawo ne domin na farko dai ya san kayan sata ne kuma sannan wajen siyan ai zai siya da arha sosai saboda ya san barayi ne suka sato dan haka su ba maganar sai an tsaya ana wani dogon tai kudi kawai suke so to kaga wannan shi ma wanda ya sai kayan sata yana sana kayan sata ne to kaga dole shi ma ya shiga cikin gungun waɗannan barayin da ya kamata su ma a hukunta su to san gane ga kuma mutumin da ya cuci wani kuma bai san inda zai kai masa kayan cutar nan ba to malamai sun yi bayani guda biyu suka ce duk mutumin da akwai haƙƙin sa a kanka haƙƙin dukiya ne ko haƙƙin mutunci ne idan haƙƙin dukiya ne kasan inda yake to kai kokari ka kai masa dukiyar sa idan baka san inda yake ba amma ka san dangin sa masu cin gadan sa to ka je ka kai musu idan baka san inda yake ba baka san inda zaka samu dangin sa ba to suka ce ka sarrafa wannan dukiya a inda zai zama sadaka gare shi shi ya samu ladan idan kuwa abu ne da ya shafi mutuncin sa suka ce in ka san inda zaka same shi to kana iya zaka bashi hakuri am wato ba tare da ka masa bayani cewa ga nau'in irin abin da kai masa ba ka zage shi a wata majalisa kai gulmar sa suka je kace da Allah wani saboda zariwa mu yafe wa juna kurakuran duk da muka yi ni ya yafe ni ma ka yafe mu ba sai ka ce na zage ka ranna a guri kaza ba saboda wata ran fadar kuma sai ƙara haifar da wata fitina kuma da ta fita baya ko kuma ka je kai ta nema masa gafara a wajen Allah
masha Allah karam kalla wannan kuma yace ya tarar da liman a cikin ruku'u yace to kabbar harama zai yi ko kuwa haddata tafiya ruku'u daga dayyabu isyaku
idan mutun ya samu liman a ruku'u kaga zai kabbara guda biyu kabbara harama da kuma kabbara tafiya ruku'u amma idan ya ga cewa idan ya tsaya yin kabbara ta biyu har liman zai iya dagowa to wannan kabbara da yayi guda daya ta kabbara harama in yayi ta kawai sai tafi ruku'u kaga kenan ya tsallake kabbara guda daya wannan kabbara guda daya kuma sunna ce saboda haka kuma wannan ba zai shafi ingancin sallar sa ba
ya tambaya ta gaba yace dan Allah a tsawatar wa mata waɗanda suke bayyana tsaraicin su a gaban ƴaƴan su saboda takabar cewa su suka haife su
to na farko ko ka haifi ɗanka akwai iyakokin da ya kamata ka kiyaye game da alaƙarka da shi na ganin shi tsaraicin sa da kuma shi ya gana ka tsaraicin tunda Allah subhanahu wa ta'ala ai da yace a ba ƴaƴa dama caye su ga kwalliya ba su ga tsaraici ba wala yubdina zinatahunna ba auratahunna ba wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghayr uli al-irbati min ar-rijal aw at-tifl alladhina lam yazharu ala awrati an-nisaa kaga anan wannan dangogi 12 da Allah ta'ala ya yadda a bayyana musu kwalliya wanda ya hada da babanta da baban mijinta da ƴaƴanta da ƴaƴan kishiyarta da ƴaƴan da ƴan uwanta shakikai ko li abbai ko li ummai da ƴaƴansu mazan da mata da ƴan uwanta mata to kaga duk waɗannan ai ba a ce a bayyana musu tsaraici ba ko shi kansa yaro idan yayi wayo bai kamata iyaye su dinga ganin tsaraicin sa ba kuma ciko namiji haka nan ko bai kamata su kuma iyaye su dinga bayyanar da tsaraicin su ga ƴaƴansu ba saboda wannan koya musu mummunar tarbiya ce ya kamata a kiyaye wa yaro yaushe ya kamata ya shigo gida tunda Allah ta'ala ce ko su kansu ƴaƴan su dinga neman izini in za su shiga wajen iyayensu a lokaci uku lokacin gwarjin rana kaga lokacin mata suka rage tufafin su domin su sha iska to kada ƴaƴansu su shiga haka kai tsaye sai sun yi sallama sun nemi izini an shirya an gyara hakanan bayan sallar isha shi ma bai kamata yaro ya fado ɗakin mahaifinsa ko ɗakin mahaifiyarsa ba domin ba haka ba sai a takura wa iyayensu kasa sakewa uba yana so ya cire kayansa masu nauyi ya sa na gida ko ma ya zauna da gishi sai dan gajeren wando kuma yaro zai fado ma haka matarsa tana so ta canza kayan gida ta sa wa mijinta kayan kwalliya irin wanda yake so kuma yara za su fado hakanan kafin sallar asuba shi ma lokaci ne da mutane suke sakin jikinsu a cikin gida su huta so Allah ta'ala ce salasu auratin lakum waɗannan al'aura ce guda uku bai kamata ko dan da ka haifa a cikinka ko dan da kika haifa ya zama babu ka'ida kowane lokaci zai iya fado miki daki ko ya fado babansa daki akwai wanda yace wai in zan shiga ɗakin mahaifiyata sai na nemi izini, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce kana so ka ga baba ka tsirara? Yace a'a. Yace to ka nemi izinin ta zan shigo. Me ma lokacin da bata san wani zai fado ba, tayi tsirara, kaga kana faduwa zaka ga tsirarkin babaka. Sai yace to ka tsaya ka nemi izini, assalamu alaikum baba, an shirya in shigo? Kaga zaka rufe duk inda jikinta ya kamata ta rufe.
Wato abin ba sallama kawai ake ba, sai kuma an
ai sallama daban neman izini. To in ka sallama kawai ka sallama ka fada, a'a, sallama daban neman izini daban. Ita sallama a san ka zo ne, shi kuma neman izini a san zaka shigo ne. Saboda haka sai mun hada biyun, kai sallama kuma ka nemi izini.
Wannan bai faɗi sunansa ba, amma ya ce daga Musawa jihar Katsina. Yace duk abin da yawa mahaifiyarsa ba ta gode masa, kuma idan ya sa kannansa su yi masa wani aiki sai ta hana su. Yace dan Allah kai mata nasiha.
Ba komai, ka ci gaba da kyautata mata, ka ci gaba da hakuri da ita, ko ba sai ta gode ba. Allah da ya sa ka kai mata, shi zai karba kuma shi zai maka godiya. Saboda haka iyaye iri-iri ne. Akwai babar da za ta yi maka godiya komai kankanta abin da ka bata. Akwai wacce kuma za ta rena. Akwai kuma wacce dama bata saba ma ta gode ba, gan take to me za ta yi maka wani godiya tunda kayan ta ne? Kai kuma kakka dinga wani jiran godiya wacce baba ka ta maka godiya. A'a, Allah ne ya sa ka ka kyautata mata, kuma ta cancanci a kyautata mata din, domin ta dau cikin ka, ta sha wahala, ta zo haihuwar ka ta sha wahala, ta goya ka, ta rene ka, ka yi mata kashi, ka yi mata tumbudi, ka mata amai, ta tafi layin asibiti da kai. Duk dai wahalar duniya baba ka ta maka. Wanda haka ka yi haƙuri ka ci gaba da kyautata mata. Babu wata nasiha da za a yi mata wacce tafi kai ka yi haƙuri ka ci gaba da binta.
Masha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gane amin summa amin. Masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin. Fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu riƙa ganewa, amin summa amin. Sai lokaci na gaba insha Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin sannan annabi muke sallama da malam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
A madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio da ke kawo muku shirin, da kuma Alhaji Kadir Sadiqon gida Katsai, Allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku, da dukkan masu bada gudunmawa domin samun nasarar gabatar da shirin. Habib Ja'far Madobi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Muhammad Nabi.